sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asubahi. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Tisrin ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Juma'a 18 ga watan Satumba shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Baba Yakubu da kanin labarai.
To Aisha, a jiya Alhamis, daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Ray ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki cewa Rasha ba ta fasa ba a kokarin da take na sauya sakamakon zaben shugaban kasa na watan Nuwamba. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO kuma ta yi kashedi a jiya Alhamis cewa annobar coronavirus ta so masake yaduwa a faɗin nahiyar Turai a cikin wani mummunan yanayi. Kana wata matashi ya ce da ya kamata ta zaburar da gwamnatocin kasashen Turai. A yayin da hare-hare 'yan bindiga ke ƙara ta'azzara a Zamfara da ke arewacin Najeriya, rundunar sojin saman Najeriya ta ce ta kai wani mummunan hari ta jirgin sama wanda ya sanadiyyar halaka 'yan bindiga kusan 100 da kuma wargaza sansanoninsu guda 7 a jihar.
Kanin labaran kenan. Masana dokokin shari'ar musulunci na ci gaba da mai da martani akan kira da hukumar kula da asusun yara ta UNICEF ta yi na asake nazari game da hukuncin kotun shari'ar musulunci a Kano ta yankewa wani yaro Umar Faruk.
Rashin fahimtar doka ta addinin musulunci ko ka'idoji na addinin musulunci da yadda musulunci yake kare barna lokacin da za ta auku.
Rahotanni daga jihar Sokoto sun bayyana cewa hukumomi sun kasa ceto rayukan akalla mutum 7 da wata mota ta nutse da su a cikin ruwa daga safe har zuwa faduwar rana. Muna kuma tafa da shirinmu na da dan gari. To amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Alhamis, daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Ray ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki cewa Rasha ba ta fasa ba a kokarin da take yi na sauya sakamakon zaben shugaban kasa na watan Nuwamba, inda suke tabbatar da bayanan da hukumar tattara bayanan sirrin Amurka ta bayar a baya, cewa babbar manufar Moscow ita ce ta lalata gangamin yakin neman zaben ɗan takarar Democrat kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da yake ba da bahasi a gaban kwamitin tsaron cikin gida na majalisa. Ray ya kwatanta tsarin aikin Kremlin da cewa mai karfin gaske ne a kan shafukan sada zumunta da kafan labaranta da ma wasu hanyoyi da dama. Babban abin da Rasha take so ta cimma shi ne durkusar da mataimakin shugaban kasa Biden da abin da Rasha din take kallo a matsayin wanda yake jininta, inji Ray. Kalaman na daraktan hukumar FBI sun yi daidai da hasashen jama'a a farkon watan Agusta, wanda ba a saba gani ba game da barazanar da zaben Amurka ke fuskanta, da babban jami'in hukumar leƙen asirin Amurka William Evanina ya bayyana. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta yi kashedi a jiya Alhamis cewa annobar coronavirus ta soma sake yaduwa a faɗin nahiyar Turai a cikin wani mummunan yanayi. Kana wata matashi ya ce da ya kamata ta zaburar da gwamnatocin kasashen Turai. Shugaban hukumar WHO a Turai, Dr. Hans Kluge, ya faɗa yayin wani taron manema labarai ta yanar gizo daga birnin Copenhagen. Yana cewa cutar ta fi yaduwa cikin gaggawa tsakanin 'yan shekaru 25 zuwa 49. WHO ta kuma ce cutar na ƙara ta'azzara tsakanin tsofaffi. Kluge ya ce ƙaruwan adadin kamuwa da cutar na nuni da ƙaruwar gwaje-gwaje, amma kuma suna nuna mummunan yanayin yaduwar cutar a duk faɗin yankin. A nan Amurka kuma, alƙalluma da hukumar yaƙi da daƙile cutuka masu yaduwa ta fitar a wannan mako na nuni da cewa yara 'yan ƙasa da shekaru 21 a cikin tsirarun jinsin Amurka ne suka fi kamuwa da COVID-19 idan aka kwatanta da masu irin wannan shekarun a cikin fadafatan Amurka. Yayin da hare-hare 'yan bindiga ke ƙara ta'azzara a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya, rundunar sojin saman ƙasar ta ce ta kai wani mummunan hari ta jirgin sama wanda ya sanadiyyar halaka 'yan bindiga kusan 100 da kuma wargaza sansanoninsu guda 7 a jihar. Daraktan watsa labarai na rundunar sojin saman Najeriya, Air Commodore Ibinkunle Daramola, ya faɗa wa wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina cewa an kai farmakin ne domin sa kafar wando ɗaya da 'yan tada ƙayar bayan da wargaza sansanoninsu domin samar da zaman lafiya a yankin. Ayan Mashal Sadiq Abubakar shine babban hafsan sojin saman Najeriya.
Yakin zamfara kwanan nan muna nasara, akwai wurare da yawa cikin daji wanda muke gano inda suke boyewa, amma saboda muna da abin da zai iya ba mu ilimin cewa suna waje kaza, muna amfani da shi kuma muna samun nasara kwarai da gaske.
To ko ta wace fuska gwamnatin Zamfara ke kallon wannan farmaki na bayan nan? Zelan Baffa shine kakakin gwamnan jihar Bello Matawallan Maradun.
Gaskiya wannan abun farancin rai ne, wato a kullum abin da gwamnati take so shine ta ga cewa an samu zaman lafiya. Duk waɗanda suka kwandare suka ce ba za su yadda a zauna lafiya din nan, ba za su ci gaba da zubar da jinin mutane, gwamnati ba za ta zuba ido ta kyale su ba. Saboda haka a kullum idan sojoji suka ba wa gwamnati goyon baya, ba karamin farin ciki muke ji ba. Kuma Allah ya bada nasara, yanzu za ka samu ciwon duk waɗanda suke ta da kayar baya, yanzu a kullum wahala suke sha a hannun sojoji.
Su ma Zamfarawa irin su Ibrahim Ahmad Janyau na ci gaba da nuna farin cikinsu bisa wannan hoɓɓasa da jiragen yaƙin Najeriya suka fara a bayan nan.
Ganin yadda sojojin sama ke amma waɗannan ƴan ta'adda abu ne wanda dole ne mu yaba, abun daga shi wannan daji na Kuyambana da na Dokoro, abun da ya kai har Sububu al'amari ne na yankin Shinkafi. Duk wanda a wannan yanki dole ne ya yaba ma wa sojojin sama bisa da ƙoƙarin da suke yi.
Wasu mazauna jihar Zamfara kenan suke bayyana ra'ayoyinsu akan farmaki da sojin sama suke kaiwa 'yan bindiga a jihar.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. Masana dokokin shari'ar musulunci da suka hada da malamai da lauyoyi da kungiyoyin addinin musulunci na ci gaba da mai da martani ga hukumar kula da asusun kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya, wato UNICEF, game da kira da ta yi na a sake duba kan wata shari'a da aka yanke wa wani yaro matashi a jihar. Wata kotun shari'ar musulunci a Kanan ta yanke wa Umar Faruk, dan kasa da shekaru 18, hukuncin daurin shekaru 10 a kurkuku da aiki mai tsanani, bayan ta same shi da laifin yin kalaman batanci ga addinin Islama. Daga Kanon ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Hukunci ne da aka yi shi na an tabbatar da laifi. Da a ce a lokacin da aka yi hukuncin, an yi mai hukunci na cewa yanda gwamna ko gwamnati take so sai ta yi da wannan, saboda dama yaro ne, to sai ka ce gwamnati za ta shigo ko kuma a duba din kamar yanda su UNICEF suka yi. Biyu sai dai in a koma kotun da ta yi hukuncin, kuma shi ma sai in da wasu dalilai, kamar ko kotun da ta yi ne ba ta da hurumi.
Sa Abdul Adam Fage kenan, tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano, baya ga lauyoyi waccan sanarwa ta hukumar UNICEF ta tilasta kungiyoyin lamuran addinin musulunci a Najeriya bayyana albarkacin bakinsu. Injiniya Bashir Adamu Aliyu na cibiyar nazari da bincike akan harkokin addinin Islama ta Najeriya, wato Islamic Forum of Nigeria, na cewa
a fahimci cewa al'amarin nan fa yake banci musulmi ne su a ran kansu, ba wani zai gaya mana ga yanda za mu yi ba. Kasashe da dama akwai abubuwan da ka yi magana akan su, za America da an yi magana, za a ce First Amendment, Second Amendment, da wasu dokoki da suke da su waɗanda laye masu ilimin taharu. Da haka dai babban abin da muke so a fahimta a gurin nan shine wannan al'amarin da yake banci musulmi kuma ya shafi mu kadai. Ya kamata kowa ya kiyaye shiga wannan al'amarin. Sannan malamai suna iya kokarin su a irin wannan abubuwa, su gaya mutane su kwantar da hankali, su kokari su kare doka ta dokar mataki.
Babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano ce da ta yanke wannan hukunci akan yaro Umar Faruk a watan jiya. Baba Jibo Ibrahim da ke zaman kakakin kotun nan jihar Kano ya yi tsokaci.
Wannan hukunci da aka yanke ga ɗaya daga cikin kotunan mu suka yanke akan wannan bawan Allah, wato sun yi amfani da dokokin da muke amfani da su ne a jihar Kano, musamman kundin laifuffuka na wato shari'a penal code na shekara ta 2000, da kuma wannan kundi na administration of criminal justice law wanda ainihin wato ake amfani da shi a fadin jihar Kano, wanda yake bayanin cewa idan har yaro shekarunsa ba su kai munzalin a yi masa haddi ba, kuma ya aikata wani laifi wanda ya cancanci a yi masa haddi, to a maimakon haddin nan da za a yi masa, to sai a yi masa ladabi, wanda ladabin shine ya je ya yi zaman gidan gyaran tarbiya wato na shekara 10.
A nasu bangaren malamai na cewa hikimar hukunci irin wannan ita ce kokarin kubutar da yara na baya daga fadawa halaka.
Rashin fahimtar doka ta addinin musulunci ko ka'idoji na addinin musulunci da yadda musulunci yake kare barna lokacin da za ta auku ko kuma a'a lokacin da ake jin tsoron za ta iya aukuwa nan gaba. Idan muka kula za mu ga cewa shi wannan yaro da ya aikata wannan laifi aka yanke masa wannan hukunci shi tan yara yayi miliyoyi daga aikata laifi mai kama da irin wannan.
Malam Mustafa Muhammad Danduma kenan guda cikin malaman addinin Islama a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.
Ta gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri da labaran kashi na biyu.
Jama'an tsaron Sudan sun auna wani wuri da ake zaton ƴan ta'adda suna tsare da mutane a Khartoum babban birnin kasar inda ta kwace makamai masu fashewa masu yawan gaske ciki har da sinadaran TNT da ammonium nitrate a cewar sanarwar hukumomi a ranar Laraba. An kama akalla mutum 41 kana ana gudanar da bincike a kansu a cewar ministan shari'a na Sudan Taj Al-Sir Al-Hibir. Rundunar kai harin kota kwana ta kananan sojojin Sudan RSF ita ce ta yi wannan aikin karkashin kulawar ofishin ministan shari'a a cewar mai magana da yawon rundunar kwamandan soji Brigadier General Jamal Juma Adam. A cikin watan Maris Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya tsallake rijiya da baya yayin da aka kai masa hari aka auna ayarin motocinsa akan hanyarsa zuwa ofishinsa. Maharan sun yi amfani da abubuwan fashewa da Adam ya ce suna kama da irin waɗanda rundunar RSF ta kwace. An kama waɗansu da dama da ake zaton suna da hannu a wannan harin amma ba a bayyanar da sakamakon bincike da hukumomin Sudan suka ce ya hada har da ma hukumar FBI. Adam ya ce abubuwan fashewar na yin barazana ba ma ga tsaron ƙasar Sudan kaɗai ba. A ƙarshe wani kamfanin ƙasar China da ake zargi yana da alaka da gwamnatin China yana tattara bayanan mutane da dama da yawansu ya kai miliyan 2,400 ciki har da Amurkawa sama da 50,000 a cewar wani bincike da wani mai bincike mai zaman kansa kuma shugaban wani kamfanin tsaron yanar gizo da ke ƙasar Australia ya gudanar. Christopher Baldin wani ba Amurkin shehun malami da ya kwashi shekaru 9 yana koyarwa a sashen nazarin kasuwanci na jami'ar Peking da ke Shenzhen. Ya yi fashin baki akan bayanan da kamfanin tsaron yanar gizon da ke Canberra ya fitar sun yada abinda suka gano a cikin binciken a wannan mako. Baldin ya ce an tsegunta masa manhajar bayanan ne a shekarar 2019. Manhajar bayanan da aka yi wa kundin muhimman bayanan 'yan kasar waje yana dauke da bayanan mutane akalla miliyan 2,400 wanda galibinsu masu fada a jini a fannin shirya dokoki da ma wasu fagage na kwarewarsu.
Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Hukumomi a Najeriya na ta kokarin ceto rayukan akalla mutum 7 a cikin wata mota da ta nutse cikin ruwa a jihar Sokoto. To amma har izuwa dare ba su kai ga nasara ba. Motar dai wadda kawo yanzu ba a tantance kowace iri bace tana kuma dauke da mutane da ake tunanin za su je cin kasuwa ne a karamar hukumar Kware ko Gada inda motar ta fada ruwa a daidai gadar Zalzalo a wajen birnin Sokoto. Muhammad Nasir na da karin bayani.
Wannan sautin taron jama'a ne da ke wurin masu fatar ganin cewa an ceto mutanen da suka fada a cikin ruwa sai dai watakila kaddara ta riga fata domin da wuya a samu mutanen da rayuwa kasancewar sun kwashe fiye da sa'o'i 10 cikin ruwa nutse kuma ba a san da za a fito da su ba. Duk da yake hukumomin gwamnati da suka hada da jami'an 'yan kwana-kwana na gwamnatin tarayya da na jiha da jami'an hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA da jami'an kiyaye aukuwa haɗura da jami'an 'yan sanda da na 'yan civil defense suna wurin amma a ƙarshe an dogara ga masunta masu nutso cikin ruwa domin ceto wannan motar waɗanda suko suka ce sai an biya su sannan za su shiga cikin ruwa. Ga dai wani wanda abin ya faru a gaban idonsa.
Sunana mace Ibrahim Kwanta da musulman sai sun ga tawo sai sun ce ba wa shiga gaskiya sai an yi jinga da su sai an ka samu roba an ka hada musu kuɗi 2,800 sai sun ga wahalar ta yaya sun ga ce gaskiya ba za su shiga 2,800 sai dan malisa dai da chairman party haka sun dan tau da irin mai doya Alhaji Amaru mai doya sun aka musu kuɗi 80,000 sun aje shiga to tun lokacin 12 suna iya kokarin su har zuwa yanzu kare 7
bayan sun kwashe tsawon lokaci cikin ruwa suna neman wannan motar to ko me su ha gano
sunana mai tarun sulkin jirgin sulkin musulmi Mamadu Sada ainihin an ji motar take sosai to a cikin ta Allah halamu wannan sai an mota ta kato su da asabi da cikin ta gaskiya babu wani sirrin ko wani cikin ta kowa ba ciki
ganin masunta sun rasa kayan aikin da za su ceto wannan motar to ko me hukumomi za su yi duk da yake da wuya a samu wadannan mutanen da rayuwa
sunana Muhammad Jibrila ni ne state commanding officer federal fire service Sokoto state command dama irin wannan aiki din abu ne wanda zai hada different organizations wanda za su zo kowa zai iya yaka abin da yake iya yi a ga an tsirar da abin da ake so a tsirar suwa so gobe insha Allah Allah ya kamar lafiya zamu zo mu yi makana da wasu kamfanonika za su shigo za su kawo mana doki game da wannan matsala dai
wannan lamarin da yana faruwa ne a jihar da aka ceto rayuwar konkuru dan shekara 75 daga wata jiha duk da yake ya mutu bayan an ceto rayuwarsa daga farko to ko yaya masu sharhi akan lamarin ke kallon wannan lamarin Professor Bello Dodon Bada malami ne a Jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto kuma mai sharfi akan lamarin yau da kullun
to abin da annan ka san da cewa da yawa daga cikin ma ma'aikatan ba su samu horo irin wanda idan irin wannan bala'i ya samu ga wanda za su yi ba abu ne wanda yake an bar shi zube saboda da yawa kana gani a wasu kasashe rayuwar mutum guda ko biyu muhimmanci gare ta ya ishi kasa ta yi kamar yaki za ta mata
Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto nasa To kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na gaba
da dan gari ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin da dangari shirin haɗin gwiwar sashin Hausa na muryar Amurka tare da tashan Alpha Radio 104.9 dake garin Kumasi a cikin shirin na yau mun tattaki ne zuwa garin Ofinsu Amoyi inda Malam Muhammad Musa ya koro mana dan takaitaccen tarihi game da yadda aka kafa zangon Amoyi sunana Abdul Mugis Idi Kotoko to ma sauraro sai ayi saurare lafiya
sunana Muhammadu Musa daga Amoyi Zango nene waziri Amoyi Zango wa'anda suka kafa zangon nan dai Hausawa ne wanda suka fara zuwa kuma shine kakanmu ake kiran shi Muhammadu Bazanfari ne wato sarkin garin Anna ana kiran shi Nana Yabirja to su masu kuɗi ne amma ba su samun wani abu kaman na gyara rayuwarsu shi sarkin da kanshi yaje ta kima wurin sarkin ta kima wannan lokaci yace ina son mutum ya zo ya kafa min zango ya bude mini kasuwa shi ke mai yace in wata ya mutu ya komo ya kuma koma yace mai yace in wata ya mutu ko ka komo to she mu kakanmu ana kiran shi Muhammadu sai ce sarki ai kai ke da ikon kowa nan ga duk wanda kace mishi yace mishi yace sai ce to kai ke shi shi yazo shi kuma Bazanfari ne to shi dai tashi yazo can garin Anna gidan sarkin nan nan aka haifi babana da kanninsa
kana can garin Arna ya sunan wannan garin
Amoyi ne sunan garin to shi nan ga Amoyi Zango ne daga wurin nan an ka ba su wuri suna wurin nan Hausawan suna haduwa
su kamar sunawa
to suna zuwa daya uwan ga yaji kamar a ina wani kaza ta ai aboki na yana wuri kaza shi biyo shi da haka nan Hausawan suka taru manyan garin sun ka ba su wuri suka kafa nasu zango daga wurin nan shi wurin nan ya matsi shi aka ce to in dai wurin ya matsi ba bari a sake musu wuri su je su kafa wuri uku aka gwada musu shi nan kuma miyagun abubuwa kenan kaman su maisa su damisa su kenan ga
momin daji
su kenan to da suka komo nan gan nan suna kidi shi dabbobin na gudu ana kidi sai dabbobi na gudu sai aka kafa zangon nan. Amma wanda ya kafa zangon nan shine Malam Sallau.
Malam Sallau wanne?
Malam Sallau kuma shi.
Na'am.
Shi ya kafa zangon nan, ya kafa kasuwa. Yau kasuwan nan ne ya zama gidajen nan, geshin ga. Kasuwan nan kenan. Domin shi wa'anda suka kafa zangon nan dai Hausawa ne. Wanda suka fara zuwa kuma shine kakanmu ake kira shi Muhammadu Bazanfari ne.
To da za su zo nan garin da wani sana'a suka shigo da shi.
Sana'an da suka zo shine fawa. Fawa dai garin ga fensun ga zan ci gaba daya. Kakanmu su ya kawo fawa daga nan ga kasan fensu ba a moye ma fensun ga gaba daya. In ba dan ma wani wuri yanzu wurin an goge shi ba. Da na je na gwada maka inda ake zuba kasusuwan saboda tarihi.
Arna ɗan garin suka zo suka iske ko sun zo sun iske wasu kabilu na zangon nan.
Ba wani kabila da suka iske zangon ga. Wannan lokacin nan da aka gwada musu nan sarkin fensu wannan lokaci ya ce shi fensu can bai da zango don shi bai yadda a kafa zango nan. Ka gane ko? She lokacin nan kuma president nan ma turai yake to she disin nan ya gwada mishi kaman ga wa'ansu mutane suna bi dan wurin su zamna an ce ba a bar su zamna she ya ba da takarda yake a gwada musu mutanen nan inda suke suna son nan a ba su su zauna.
To sai dai Hajiya Aisha wadda ka fi sani da makarama a nan zangon Amoye ta nuna mana takin da ake yi ma zangon Amoye.
Amoye kwala, Amoye binnin goro, Amoye binnin kasuwan jama'a na taruwa a yi arziki a wala.
A nasa bangare kuma sarkin zangon Amoye mai martaba Abubakar Dalladi ya takaita nasa tarihi inda ya nuna mana matsalolin da suke fuskanta a halin yanzu.
Sunana Abubakar Dalladi, sarkin zangon Amoye. Ina tsammanin tun daga kan sarki Baba Hamidu aka zo kan sarki Baban Lariya, aka zo kan sarki Umaru, aka zo kan sarki Adamu, aka zo kan sarki Yakubu, daga Yakubun ne shi ne goro shi ka iyayenmu nan. Yau Allah ya sa goro ya kare shi aka koma kuma ana sana'an karfe. Yanzu sana'an karfen shi ake ciki nan Amoye, ba wani sana'an da ake in banda sana'an karfe don gorin da ya riga ya tafiya shi. To alfaharinmu dai duka dai waɗanga abubin ga da ka ga muna magana kansu da goro da lori shi muke alfahari kuma da su cikin garin. Shi noma kuma jama'a da dama sun koma mana saboda aikin goron bai yi abin nan.
Wani irin matsaloli kuke fuskanta cikin zango?
To kalubale dai na da yawa. Kaga yanzu muna da makaranta, muna son da ai muna shi a ƙara muna sukuru ciki. Sannan kuma da shi karatu Ahmadiyyan da ake yi a ci gaba da yi abinda kuma muke so cikin garin namu kenan. Kuma samaruna da dama aikin yi bashi dabara dai ake ana samun dai abinda aka rufa mu baki asiri. To da muna son kuma koda wani sana'a aka duba wanda ya kamata a kawo mu cikin garin yara kuma su samu su ma su rika sana'an ana samun rufin asiri.
To wani yunkuri hukuma suka yi na wurin taimaka muku game da matsalolinku?
Ba su yi mana wani tanadi ba da za su taimaka muna da wani abu nan garin ba. Wannan ba mu ji wannan ba. Amma da muna roƙo dai ku da muke gaya mun ku kokari ku taimaka muna, ku faɗi a taimaka muna ya so mu samu mu ma garinmu ya ci gaba.
Nan garin ba wani wakili da yake mai muku in wani abu ne game da harkar hukuma?
Akwai assembly ma. To ita ne abu ya faru muna son wani abu mukan gaya mata, muka gaya mata kuma tana ji da mu tana yi muna.
To wani irin yunkuri suka yi game da dai neman a magance muku matsalolinku na wurin makarantu da?
To ba su dace mu komi ba, muna kuka muna gwada musu har wani lokaci ma da muka zo batun makarantar zamu yi ta kawo muna rarrayi tiri fu daya ta zuba muna. To daga wurin dai kuma ba mu ce komi ba, kuma ita ma ba ta ce muna komi ba, amma dai ana nan dai zaune ana dai abinda dai Allah zai yi. Muna kira ga Allah, muna kira ga manyan hukuma kaman gwamnatoci su taimaka muna su share muna hawayenmu. In ƙuri'a ya zo ne ai kaga ana zuwa ai muna kamfe. To amma muna kuwa ba su jin lamarinmu idan shi a taimaka muna saboda Allah da Annabi. Makarantarmu da sukurinmu ya ci gaba yadda ba yaran nan za su tashi su zuba yara na gari.
To sai dai Malam Muhammad Musa na da nasa masala game da masarautar zangon Amoye kamar haka.
Da ni ne waziri. To yanzu ni ba ni ne wazirin ba, su waɗanda muka ɗauki sarautar muka ban nan su suka cire ni.
Wai me yasa suka cire?
Meeting ake yi kowane lahadi, kowane lahadi an yi meeting, kowane lahadi ne ce a'a, kowane lahadi meeting nan dai bai yi. Ya kamata a sa farkon wata ko ƙarshen wata. Amma kowane lahadi meeting, kowane lahadi meeting me za a faɗi? Lokacin da garin nan ma mutane ke ciki dewa, lokacin da ake aikin gayya garin ga wanga meeting ba a yi shi ba, yashi ya kamata ku sake in ba shi ba munafinci zai shigo ciki. Ni na shawaran nan ba su dauki ba, ni kuma yace gaskiya dai ban yawa domin ni ina aikin daji ne.
To jama'a masu sauraro, duka anan muka kawo karshen shirin a madadin sashin Hausa na muryan Amurka tare da tashan Alpha Radio. Abdul Mugis ID ko ta kuke cewa sai wani jikon kuma idan Allah ya kai mu.
Ga nasihar Juma'a. Muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Ajiya Alamis, daraktan hukumar binciken magiyan laifuka ta FBI Christopher Ray ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki cewa Rasha bata fasa ba a ƙoƙarin da take yi na sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba, inda suke tabbatar da bayanan da hukumar tattara bayanan sirrin Amurka ta bayar a baya. Cewa babbar manufar Moscow ita ce ta lalata gangamin yakin neman zaɓen ɗan takarar Democrat kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da yake bada bahasi a gaban kwamitin tsaron cikin gida na majalisa. Ray ya kwatanta tsarin aikin Kremlin da cewa mai ƙarfin gaske ne a kan shafukan sada zumunta da kafan labaranta da ma wasu hanyoyi da dama. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta yi kashedi a jiya Alhamis cewa annobar coronavirus ta soma sake yaduwa a fadin nahiyar Turai a cikin wani mummunan yanayi. Kana wata matashiya ce da ya kamata ta zaburar da gwamnatocin kasashen Turai. Shugaban hukumar WHO a Turai, Dr. Hans Kluge, ya faɗa yayin wani taron manema labarai ta yanar gizo daga birnin Copenhagen. Yana cewa cutar ta fi yaduwa cikin gaggawa tsakanin 'yan shekaru 25 zuwa 49. WHO ta kuma ce cutar na ƙara ta'azzara tsakanin tsofaffi. Yayin da hare-haren 'yan bindiga ke ƙara ta'azzara a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya, rundunar sojin saman ƙasar ta ce ta kai wani mummunan hari ta jirgin sama wanda ya sanadiyyar hallaka 'yan bindiga kusan 100 da kuma wargaza sansanoninsu guda 7 a jihar. Daraktan watsa labarai na rundunar sojin saman Najeriya, Air Commodore Ebinkunle Daramola, ya faɗa wa wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina cewa an kai farmakin ne domin sa kafar wando ɗaya da 'yan tada ƙayar bayan da wargaza sansanoninsu domin samar da zaman lafiya a yankin.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu, an jima da ƙarfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, muna miƙa ta'aziyyar mu ga 'yan uwa da iyalan Malam Musa Ibrahim Soba Zaria, wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya Alhamis. Allah ya gafarta mishi da dukkan waɗanda muka rasa. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin da Tuba Hero Diodone da ya hada shirin kuma ya bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tisila ce ke muku fatan kasancewa lafiya daga nan birnin Washington DC.